Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya amince da batun gina wannan cibiyar ne a watan Nuwambar shekarar 2020 bayan amincewar majalisun kasar da samun karbuwa a taron majalisar zattaswa ta tarayya domin bunkasa tattalin arzikin kasa da samawa matasa guraben aikin yi. Jagorar kaddamar da aikin gina cibiyar kuma ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alfantani yayi bayani akan samawa matasa guraben aikin yi ta wannan kafa.
Kasa da ke kula da kirkire na kokarin samarwa matasa da wuraren da za su koyi sana'o'i su riga aikatawa. Hakika wannan manufa ce ta shugaban kasa bisa ga amanar da ya bamu na mu kula da wannan bangare din aka kirkiro wani policy mai suna National Digital Economy Policy ko a Digital Nigeria wanda manufar mu muna so a kammala sabbaka shi a cikin shekaru kayyadu insha Allah. A wannan bangare na wannan shine karkashin sa aka samar da wannan policy ne shi ma National Digital Entrepreneurship Policy. Shi ya samar da center wannan kuma center din fatan mu farawa akai ba kammala akai ba za a yi wasu. To irin wannan wuraren yana sa a samu matasa da ke da kwazo da fasaha da suke da wasu manufofi masu kyau da suke da wasu dabarbaru masu kyau a ba su wajen zama sannan a ba su wajen aiki sannan kuma a korar da su a karantar da su.
A cikin mahalarta taron babban daraktar kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Alhaji Likiyar ya ce za su shiga a dama da su.
Ayyukan kamfanin man fetur da dama duk duniya suna dogara ne akan fasaha da kimiyya yanzu ma zamanin da aka zo yanzu komai ya zama ta internet kuma mu ma mun dosu wannan hanya mun sa mu tabbata yawanci abubuwan da muke mun sa su akan hanyar yi ta internet saboda haka mun san cewa faɗaɗa wannan mu'amala tsakanin mu da su zai taimake mu da mu gyara ayyukan mu mu kuma da yake mu kamfani da tayin kasa dole ne mu yi ba su domin su tabbata cewa su ma suna wata wannan abu abu ne da mun san cewa daga karshe zai wa kasa amfani.
Shi ma babban daraktan hukumar bunkasa fasahar zamani ta Najeriya wato NIT da Kashifu Inuwa Abdullahi ya ce
lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki yana ɗaya daga cikin abin da ya fi mai da hankali shine yanda za a karkatar da hanyar samun tattalin arziki daga man fetur zuwa wasu hanyoyi. So in kika duba a duniya kuma ita wannan hanyar fasahar zamani ita ce wanda ta fi komai ba da tattalin arziki yanzu a duniya. A cikin manyan kamfanunuka na duniya guda 110 na farko dukansu suna harkar wannan fasahar zamani ne. So shi yasa muka ga mu ma a Najeriya lokaci yayi na yanda kasar mu ya kamata ta shiga jerin kasashe masu karfin tattalin arziki na fasahar zamani.
A nasa bangare shugaban kamfanin da aka bawa aikin gina Umar Abdullahi ya ce
wannan kamfani ne na yan Najeriya kamar yadda muka sani a baya yawanci manyan ayyuka irin wannan ana bawa kamfanonin na waje. To ma Allah ya kamu lokacin da mun yi karfi da kuma mun samu ilimi da kwararrun ma'aikatan da za su yi wannan aiki mun buɗe wannan aiki yau daga watan Fabrairu kuma muna sa ran insha Allah nan da wata 18 za mu kammala wannan aiki.
Kamar yadda Malam Kashifu Inuwa ya bayyana gina wannan cibiyar zai taimaka a ƙoƙarin mayar da tattalin arzikin Najeriya na fasahar zamani tare da rage zaman kashe wando tsakanin matasa kuma su yi dogaro da kai. Halima Abdullahi, Amurka daga Abuja, Najeriya.